بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan dare wanda shine daren Alhamis daren 12 ga watan Sha'ban shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 21 ga watan Fabrairu shekarar miladiya ta 2024 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab dake nan dandali a cikin wadan Zaria inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma wannan shine darasi na biyu insha Allah cikin tafsirin suratul naziat malam nura muhammad sahabi zai malam muhammad nura musa sahabi zai karanta mana daga farkon suratul naziat zuwa abin da ya sauka bismillah akbar a'udhu billahi
samiul alim من الشيطان الرجيم من همه وهمه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة
نعم كفو مشيغا تكيم سورة كيبي أكوي تنبايا دا أكا ربوتا وننتن last week أكا ميكو تبايا منتاشي تيوا دون الله أنا نيمان كارم بياني أكن دليل انترتا كلمي أما كبرتا dauku da shi kuma an ce mamaci yana jin karanta kalman masu tafiya na'am akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda mun karanta shi shine hadisin Anas dan Malik cewa mamaci yana jin karanta kalman wadanda suka kawo shi sa'an da ake tayar da shi da fara mai tambaya wannan yana cikin Bukhari da Muslim sannan akwai kuma hadisin Bashir dan Ma'bad wanda Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito hadisi ne sahihi wanda shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum yana tafiya da wani takalmi yace mishi ya sahibas sabtiyataini in za'ahuma ya kai wanda ya sanya wadannan takalmi fade ka cire su to malamai sun tattauna game da yadda za a hada wannan hadisai kamar yadda za a gani an duba wasu lissafai misali al-imamu at-tahawi a cikin sharhu mushkil al-athar shi yana ganin halascin shiga makabarta da takalmi din saboda wannan hadisi haka Nawawi da Baihaqi su ma sun faɗa haka amma al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar a cikin sharhin Bukhari Fathul Bari yana cewa ustudilla bihi ala jawazil mashi fil qubur bin ni'al wala dilalata fihi cewa su malamai sun yi kafa hujja da wannan hadisi na Anas akan halascin shiga makabarta da takalmi yace to babu hujja a ciki saboda labari ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar cewa ana jiyowa ba cewa yi asa ko kar a saka ba can kuma ya ce kar a saka saboda haka umarnin da ya bayar na hani shi za ya aiki da shi Ibnu Hajarin haka ya karkata zuwa gare shi haka nan Ibnu Jauzi shi kuma al-Imamu Ibnu Hazmin kamar yadda ya saba irin ta farkinsa sai ya ce takalmin in ba wannan irin wanda annabi ya hana bane to ana iya saka kowanne wanda annabi ya hana da nan shi kadai aka hana wasu malakuma kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamace abin ne saboda kar mutun ya dinga alfahari makabarta wuri ne na nuna tawadu da komawa ga Allah to kuma inda mutun ya shiga da takalmi kaman babu alamar yana jin kankan da kai a wajen to ana son cikakkiyar kaskantar da kai a makabarta to daga cikin haka aka ce a cire takalmi amma babu laifi idan mutun ya sanya takalmin sa a inda zai iya cutuwa kamar da akwai kaya ko tabo ko wani abu ne zai cutar da mutum yana iya barin takalminsa amma lallai shari'a ta hana tattaka tsakankanin kaburbura da takalmi saboda shi wannan hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wancan kuma labari ne yake bayar wa na abin da zai faru wallahu a'lam sannan wannan tambaya ita kuma da aka miƙo yau cewa assalamu alaikum ana hali mutanen a arafi za su kasance a cikin kabari su mutanen a arafi ai a lahira ne za a ga za a tantance su a matsayin a araf din a cikin kabari babu wannan bigira saboda ba a ba da labarin me zai faru da waɗanda ƙarshen al'amarin su ƴan arafi ne ba a ba da labari game da su a cikin ƴan hadisan da mu muka sani game da mas'alar wato azabar kabari har da cewa kuma su ma ƴan arafin daga ƙarshe ba sa tabbata a arafin za a mai da su fariqun fil jannati ne wa fariqun fis sa'ir Allah ka tsare wannan kenan har ila yau a darasin da muka yi a wancan da ya gabata akwai wani tambayi da nake so na yi na wani kuskure da ya faru gare ni na farko kalmar as-samuh na ta karanta ta da al-masuh bayan mun tashi wani dan uwa ya mun tambayi kuma da jira kuma na ji lalle haka ne as-samuh shine riga ta karanga ta wuta to wannan kenan sannan wajen fassara fadin Allah da Allah yake cewa wala yadkhulun al-jannata hatta yaljal jamalu min sammil khiyat fi sammil khiyat ko ba za su shiga aljanna ba har sai raqumi ya shiga ta cikin sammil khiyat ramin allura to sai na ce ba raqumi ake nufi ba wannan wahami ne daga gare ni fassara iri biyu ce a wurin akwai wanda suke fassara shi da raqumi idan sun karanta shi da wato aljamal din kamar yadda aka ruwaito haka daga malamai daban-daban cikin magabata to amma kuma ana fassarawa da igiya din igiyar daura jirgi irin wanda yake daura jirgi ruwa idan ya zo bakin gaba katuwa igiyar nan ita kuma ana ce mata ne aljummal ibnu abbasin haka suke karantawa kuma su fassara shi da cewa babban igiya ibnu abbasin da ikrima da mujahid duk haka suka karanta Allah ya saka wa malam Muhammad Abdulkadir Abu Waisa shi malam Shitu shi yaman wannan tambayi na saki komawa na ga cewa lalle wahami ne daga gare ni Allah ya gafarta mana gaba daya to za mu tashi mun fara jin fassara fadin Allah madaukakin sarki wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta Allah ya rantse da tawagar mala'iku masu fusgarran kafiri fusga cikin tsanani sune wan nazi'ati gharqa Allah kuma ya sake rantsewa ya ce kuma ina rantsuwa da mala'iku masu cirarren mumini a cikin natsuwa da cikin nishadi su ne wannashitati nashita aya ta gaba sai Allah ya ce fasabihati ko wasabihati sabha wasabihati kuma Allah yana rantsewa da as-sabihat mala'iku waɗanda suke yin tasbihi tare da ɗaukar ran muminin allati tasbahu bi arwahil mu'minin wasu kuma suka ce ita kanta wato mutuwa ce wannan wasabihati sabha shine mutuwa ce da kanta kamar yadda mujahid ya fassara wasu kuma malamai suka ce mala'iku ne wanda suke da gaggawa wajen ambaton Allah da gabatar da umarnin da Allah ya daura musu dukkanin da fassararun suna nuna zuwa ga wani nau'i ne na mala'iku ko dai masu tasbihi sanda ake cirarren mumini ko ita kanta mutuwa ko mala'iku masu yawo suna tasbihi suna ambatan Allah sai Allah ya ce fasabiqati sabqa kuma Allah yana rantsuwa da as-sabiqat mala'iku waɗanda suke gaggawa ba junansu suna musabaka suna rigegeniya wajen karɓar ran muminai shine fasabiqati sabqan suna gaggawa sosai wasu suka ce fasabiqat da waƙai ake nufi wanda suke tafiya cikin tsananin gudu suna rigegeniya da junansu za su je jihadi wannan ita ce fasara ta Ata Ibn Rabah wasu ba suka ce a taurari ake nufi wasfasabiqat taurari waɗanda suke rigegeniya wajen fitowa a cikin dare da kuma tafiya dan faduwa kafin asaba a asuba wannan ita ce fasarar Qatada Ibn Di'ama Allah ya gafarta musu gabaki da Allah ya sake cewa fal mudabbirati amra kuma ina rantsuwa da al mudabbirat masu tsara al'amura da Sayyidina Ali da Mujahid da Ata da Qatada da wasun su duka suka ce waɗannan mala'iku ne wanda tudabbirul amra minas sama'i ila al-ard waɗanda suke tsara abubuwa da Allah ya daura musu na kula da rayuwa da tafayin mutane da sauransu tsakanin dare da wuni a sammai da ƙasa waɗannan mala'ikun kamar yadda Abdurrahman ibn Sabit yake cewa wasu mala'iku ne guda hudu sune ake nufi da fal mudabbirati amra na ɗayan su shine Jibrilu ko Jibril alaihi salam wanda Allah ya daura mishi dawainiyar kula da iska da kuma sojojin Allah na farko kenan na biyu kuma akwai Mika'il alaihi salam wanda Allah ya daura mishi dawainiyar kula da tsirrai da ruwan sama sai kuma Sarafil alaihi salam wanda shi kuma shi Allah ya daura wa dawainiyar wato saukar da umarnin Allah sai kuma Malakul Maut wanda aka daura mishi dawainiyar karbar rayuka waɗannan guda hudu su yake nufi da fal mudabbirati amra in ji wasu malamai wato manyan mala'iku waɗanda su ne jagororin sauran mala'iku wanda suke aiki wajen gudanar da abubuwan da Allah maɗauki sarki ya kisa su gudanar a cikin wannan rayuwa tamu waɗannan nau'in mala'iku tun daga wannazi'ati gharqa har zuwa nan fal mudabbirati amra da Allah ya rantse da su mala'iku ne daban-daban waɗanda suke wa Allah subhanahu wataala ayyuka mabambanta malamai suka ce kamar da Ibn Qayyim yake fada a cikin Aqsamul Qur'an at-tibyan fi Aqsamul Qur'an Allah yana rantsuwa da waɗannan mala'iku ne yace li sharafihim saboda darajar su wa uluwi manzilatihim da daukakar darajar su inda Allah a wurin Allah madaukakin sarki kuma Allah ubangiji madaukakin sarki shi yana da dama yana da yancin ya rantse da abin da yaga dama cikin halittunsa da haka zamu ga Qur'ani yana cike da rantsuwa iri daban-daban da Allah ya rantse da abubuwa iri daban-daban kamar anan a wani waje kuma Allah ya rantse da dare wallahi idza yagsha ya rantse da wuni wannan hari za ta jalla wani ya rantse da wadduha ko ya rantse da wal asri ko ya rantse da dawakai wal adiyati ga sunan dai iri daban-daban dukkanin su halittun Allah ne kuma Allah madaukakin sarki yana da yancin ya rantse da abin da yaso cikin su yayin da mu kuma bayi ba a halasta mana rantsuwa da wani abu ba sai da Allah madaukakin sarki Al-Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yana cewa man kana halifan falyahlif billah wanda da yazo rantsuwa to ya rantse da Allah ko ya rantse da sunan Allah ismullahi an-najalala wato Allah kenan yace wallahi ko tallahi ko kuma ya rantse da wata siffa cikin siffofin Allah da sunayensa kyawawa idan muka kalla zamu ga cewa ba a ambaci jawabul qasam din ba wato an yi rantsuwa har guda biyar a jere amma kuma ba a faɗi menene abinda ake yin rantsuwa a kan shi ɗin ba sai aka ci gaba da wani bayani yau matar jufin rajif to malamai suna ƙaddara cewa jawabul qasami mahzufun taqdiruhu wato Allah yana cewa ne la tub'athunna wala tuhasabunna wala tujzawunna bil ihsani al ihsan wa bis sayyi'ati as sayyi'a da Allah ya ga wannan rantsuwan sai ya ci sai amsa da amsar rantsuwan shine lallai ba kamar yadda kuke riyawa ba ku kafaran Makka lallai za a tashe ku bayan mutuwa kuma lallai za a yi muku hisabi bayan an tashe ku kuma lallai za a san kanka muku da gargwadon abin da kowa ya aikata wanda ya aikata aikin kirki a sa kanka mushi da sakamako na kirki wanda yafi aikin sa a kirki din wanda ya aikata aiki na Allah wadare a sakan ka masa da mummunan sakamako Allah ka tsare mu sai Allah ya ce yauma tarjufur rajifa wato ranan da tarjufu arrajifatu mai girgizawa za ta girgiza duniya, wato annafkhatul ula kenan, busar ƙaho ta farko wadda za a yi ta. Idan an yi ta, komai da ke duniyan nan zai rikirkice ya firgita, ƙasa ta karkada, abubuwan da ke cikin sammai da ƙasa su faɗi su mutu, sai abinda Allah ya so ya tsare a lokacin. Kamar yadda Allah yake cewa wani waje, yawma tarjiful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila, yawma ranar da tarjiful ardu, ƙasa za ta girgiza, wal jibalu da duwatsu, wa kanatil jibalu kathiban mahila, zuwa in su juya daga wannan da ake ganin su sha mai haɗin nan, da ake ganin su da ƙarfi ɗin nan, za su wargaje su zama kathiban, taron yashi, mahila mai laushi wanda yake iska na kada shi, za su zama taron ƙasa wanda iska take kada shi kamar yashin Sahara, wanda suke sotin Muzammil kenan ko. Haka kuma a wani Allah yake cewa idza rujjatul ardu rajja wa busatil jibalu basta fakanat haba'an munbassa, idan aka girgiza ƙasa, iyakar girgizawa, idza rujjatul ardu rajja wa busatil jibalu basta, suma duwatsu aka nike su iyakan nikewa, Allah ya ce fakanat, sai su waye gari su zama haba'an mansura, munbassa, haba'an munbassa, su zama wato ƙura, abin sheƙewa. Cikin sutul waqi'a, wani ji Allah yake fara cikin farkon sutul hajji, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati shay'un 'azim, Allah yace ya ku mutane ku tsoron Allah ubangijinku, lallai girgizar da ƙasa za ta yi na idza zulzilatil ardu zilzala, Allah yace shay'un 'azim, babban al'amari da ba taba gani irin shi ba. Wani ji Allah yake cewa yawma nusayyirul jibala wa taral arda hamilatan abinan barizatan ko wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada, Allah yace kuma ka ambatan musu ranan da zamu tafiyar da duwatsun nan, yawma nusayyirul jibala, za a tafiyar da duwatsu daga yadda ake ganin su, wa taral arda, zaka ga ƙasa kuma barizatan, komai ana ganin shi, babu tudu, babu kwari, babu kwara, komai za a hange shi daga ko ina. Allah ya ce wa hasharnahum, kuma za mu tashi dukkanin halittu, falam nugadir minhum ahada, babu wanda za a bari, wa uridu ala rabbika saffa, sannan a gabatar da mutane a sahu sahu a gaban Allah Ubangiji. Allah ya ce musu laqad ji'tumuna furadan, to gashi kun dawo kowa ɗai-ɗai-ɗai yadda aka haife ku, kama khalaqnakum awwala marra, Allah ya ce bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida, ku da kuna cewa wai ba za a gamu da ku ba, babu wani date da za a gamu da ku da Allah, cikin suratul kahfi. Nazairu wannan aya suna da yawa da suke bayani akan rikirkicewar duniya da tashin hankalin da ta shiga sanda za a bushi ƙaho. Malamai suka ce ita wannan ar-rajfatu lil ardi tahduthu min shiddati quwwati sautin nafkh, girgizar da ƙasa za ta yi ta rikirkice ta tsatsage, wannan girgizan za ta faru ne saboda tsananin ƙaran hurar ƙahon. Idan mala'ikan ya hura ƙahon, to tsananin ƙaran da ƙahon zai fitar shine zai wurgaza komai, yadda ka san dai bom idan aka wurga shi a gari ko ta alƙarya, da ƙaran shi da saurinsa da komai nashi yana cikin ɓarnar da zai yi. Ƙaran shi ko yanzu ko granate aka wurga wani ginin da ba shi aka wurgawa ba, ƙaran na iya wurgaza ginin, ko ya fasa gilasai, ko ya farfasa abubuwa ne da makamantansu. To abinda zai jawo ƙasa ta yi wannan rajfa ɗin da kuma zalzala da za ta yi shine tsananin ƙaran busan ƙahon da shi mala'ikan zai, wala haula wala quwwata illa billah. To shine na farko, fatarjul ard wa tattarib, sai ƙasa ta girgiza ta rikice, wannan ƙaran kuma shine zai kashe mutane da aljanu da duk wanda Allah ya so ya mutu. Kamar yadda Allah yake cewa wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah, sai akai busa a cikin ƙahon, fasa'ika aifa mata, ɗaya daga cikin fasarorin, duk mutumin da ke bayan ƙasa ɗan adam ne, ko aljani da duk mutumin da ke cikin sama dan adam ne ko aljani ko malaika ne duk sai su mutu illa man sha Allah sai wanda Allah bai ga da musu mutu malamai sun yi sabani game da fasarar suwaye wadanda Allah bai ga da musu mutu ba wasu suna cewa shahidai ne saboda Allah ya riga ya faɗi cewa balhum ahya'un inda rabbihim yurzaqun su shahidai suna nan kullun cikin rayuwa su to wannan rayuwa da Allah ya ba su ko busakkaho akai su suna nan za su yi surviving din ta haka wasu suka ce wasu kuma malamai suka ce a wasu ɗaiɗaikun halittu ne wanda su ma za a kashe su daga baya a cikin su akwai ita kanta mutuwa akwai mala'ikan da ke daukar ran akwai shi mala'ikan da ke busa kahon da wasu ɗaiɗaikun mala'iku sannan kuma su ma kowa sai a bashi umarni a ce ya kashe kanshi ya haɗiye ransa ya mutu misali to daga nan ne Allah zai gaje ƙasa babu kowa sai shi kamar yadda take da duk wannan fasaroyi ne na malamai Allah yace thumma nufikha fihi ukhra sannan a sake yin wani busar ran Allah yace fa idha hum qiyamun yanzuru sai ga halittu a tsatsaye suna kallon juna wannan ji Allah yace ta'arafuna bainahum kowa in ya ga mutumin da ya sani ma sai ya gane shi dan garinsu dan anguwarsu dan kabilarsu dan uwansa iyaye ƴaƴa mazaje mata dangi abokai sirkai za su yi ta'arafuna suna gane junansu to bayan shekara 40 idan aka wannan busar kawon sai an shekara 40 irin shekarun lahira babu wanda ya san me yake ciki Allah kawai yake tadbirin ta komai da kowa ya mutu ko ina yayi shuru Allah kadai shike mulki shike tadbiri wannan tsawon shekaru 40 sannan tatba'uha ar-radifa na fata mun gane bayan wancan busan na farko yawma tarjifu ar-radifa tatba'uha ar-radifa sai mai biyo baya ta biyo baya wato wani sabon busa mai biyo baya ita ce an-nafkhatu ath-thaniya li ihya'il mauta busa na biyu dan ta da matattu za a tunawa a baya mun tattauna game da sabanin da malamai suka yi wasu suna ganin hurun guda uku wasu suna ganin hurun guda biyu ne wanda suka ce guda uku ne suka ce na farkon sa'iqa ma'anar shi sumarwa ne da rudar da mutane sannan za a sake wani huri wanda mutanen da suka riga suka suma suka fara going helter skelter da su da sauran halittu za su faɗa su mutu sannan sai a yi na uku wannan dai sabani ne da malamai suka yi wajen fahimtar ma'anar wasu ayoyi Ibn Kathirin ya kawo shi haka malaminsu malamin Ibn Kathirin wato al-Imam Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya gafarta musu gaba gida amma jumhurin malaman tafsiri za suna tafiya izuwa ga cewa hurin guda biyu ne kamar yadda aka ruwaito daga malamai tun cikin sahabbai irin Ibn Abbas da makamantansu Ibn Abbas yana cewa ar-rajifa war-radifa huma an-nafkhatani al-ula wath-thaniya ar-rajifa hurin da za a yi ma kaho ya rikirkita duniya ya sa ta zama ta samu zalzala to shine na farko war-radifa da hurin da ke biyo baya din yace huma an-nafkhatani sune hurawa guda biyu kuma nafkhatani hurawa guda biyu al-ula wath-thaniya huri na farko da huri na biyu Ibn Abbas yace amma al-ula fayumitu kulla shay'in bi'illah huri na farko zai kashe komai da izinin Allah zai kashe komai wa amma ath-thaniya huri na biyu fayuhyi kulla shay'in bi'idnillah ta'ala za a rayar da komai da izinin Allah Ubangiji madaukakin sarki in banda wancan togaciyar da aka yi ma'ana idan an hura kaho na farko to kowa da kowa da yake raye a wannan lokaci zai mutu mun ji cewa mutane za su wayi gari kamar kowace rana da suka sani rana ce ta zama juma'a wani ma ya je kasuwa wani ya je office wani ya je gona Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mai saye da mai sayarwa suna cikin ciniki suna bage ne wani ya daga tufafi yana kokarin ya daga kyalle ko atamfa ko shadda ya duba ya ga wanda ta mai siya bai riga ya cinikin ya fada ba wani kuma ya zo na ya cin abinci ya dauko cokali ko ya dauko abinci a hannunsa zai kai baki bai riga ya kai ba da kuma makiyayi wanda ya je gona ko garken dabbobinsa ya tatso nono zai kai wa iyalansa bai riga ya kai ba wani ya je kasuwa ya ce fa ne dan ya kai gidansa ayi abinci bai riga ya isa gida ba wato mutane sun fara rayuwa kamar every other normal day sun fara activity na gama garin wuni shine la ta'tikum illa bagta wato zo muku ba sai a afke ba za a sa rana a ce to shikenan rana ita ne kowa ya shirya ba tare da cewa fa a daidai lokacin dukkanin alamun tashin alkiyama sun riga sun gama bayyana amma mutane suna cikin gafala suna cikin dimuwa hankalinsu bai dawo jikinsu ba a lokacin duk wata alama tashin alkiyama da manya da kanana sun riga sun gama bayyana amma duk da haka mutane ba za su dau izina ko su natsu ko su koma cikin haicinsu ba za su ci gaba da rayuwarsu ta yau da kullum suna shiga suna fita suna ciniki suna kasuwanci suna noma suna kiwo suna aure suna haihuwa da sauransu suna duk irin abin da ka san ana yi na yau da kullum to a daidai wannan lokaci sai ai wannan busar kaho a hantsi na ranar juma'a lokacin zawalin rana da tafiya sallar juma'a bai riga yayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkanin halittu in banda mutum da aljan in aka ce yau juma'a da zaran gari ya waye sai hankalinsu ya tashi ba za su dawo su natsu ba sai in rana ta yi zawali sai hantsi ya wuce sun tabbatar da cewa to ba yau bane tashin alkiyama amma shi dan adam shi da zai fi kowa fuskantar bala'i a ranar alkiyama shine ba ruwan shi in gari ya waye wani ma ya manta juma'a ce wani ma ba zai iya tuna cewa juma'a ce bari ma yayi shirin tafiya sallar juma'a tunda wuri ko yayi wankan juma'a ko zai tafi kasuwa ko office ya tafi da kyakkyawan shirin tafiya sallar juma'a ba wani ma ya manta Allah ya kyauta akwai hadisi da al-Imam Ahmad ya rawaito da Tirmidhi da wasu malamai daga At-Tufail ibn Ka'ab daga baban shi Ka'ab dan Malik Allah ya kara masa yadda Ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa ya kasance kullun kana idza dhahaba thuluthal layli annabi alaihi salatu wassalam ya kasance idan biyu bisa ukun dare ya kare qama sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai miki fa qala sai ya ce ya ayyuhan nasu udhkurullaha ya ku mutane ku yawaita ambatan Allah ja'atir rajifa ce wallahi wannan busar kaho ta zo fa kamar lokacin yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tunawa mutane cewa tashin alkiyaman yana nan kusa fa yace tatba'u harradifa kuma dayan busan na biyu mai biyo bayan wannan na farkon yana nan biye da na farkon da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce musu a ja'al mautu bima fihi mutuwa ta zo da abin da ke cikinta na tashin hankali sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku yawaita yi mana addu'a Allah zai ba ku mafita akan abin da kuke yawaita mun addu'a nema mana Allah ya cika mana buri na ceto ranar alkiyama har wani sahabi mai tambaya daidai lokacin sai manzo Allah nakan sanya a cikin addu'a na kamar ɗaya bisa hudu ne kawai nake maka addu'a annabi ya ce ba komai haka ma yayi yace to in na ƙara fa yace zaka samu ƙarin lada in na ƙara fa annabi har ya ce annabi in ya zama kuma in na zauna duka addu'a kawai zan ta maka Allah ya baka wasila da fadila da jaratul abin nan maqamul mahmud alladhi wa'adaka annabi ya ce to idan kai haka kai kuma za a yaye maka bala'in da ke jiran ka ranar alkiyama saboda ka zama mukula na farko da kokarin tashi cikin dare ko dan yaye ne ka dinga ibada cikin dare ka dinga kokari kana ganawa da Allah cikin dare akalla ka tashi kai raka'a biyu kai istighfari kai tuba kai la ilaha illallah ka nemi gafara Allah ka mika bukatunka ga Allah ka nemi gafara zunubanka ka gaya wa Allah bukatunka kuma da wannan lokaci Allah madaukin sarki ya saukowa da kansa yana cewa ina masu bukatu in biya musu ina masu nema in ba su ina masu neman tuba in gafarta musu to kar ya zama nan ka kwanta bacci shikenan kamar an ajagawa nauman su bata baka iya motsi sai ka ji ma ana iqama tukunna sallar asubahi wannan kaga akwai asara sosai bayan Allah nagari Allah ya yabe shi da cewa suna tashi cikin dare kanu kallan min al-layli ma ya hadu da kuma ta zafa junubu an al-badaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a mimma razaqnahum yunfiqun me Allah yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun so da kawai hadisi yana mana muhimmancin tashi cikin dare sannan da kuma yawaita yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a musamman a bayan kiran sallah nabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu hadisin da cikin bukhari da muslim cewa duk sanda muka ji mai kiran sallah mu amsa abin da yake fada idan ya gama kiran sallar sa sai kuma mu yi wa nabi sallallahu alaihi wasallama addu'a mu mai salati sannan mu yi addu'a allahumma rabbi hadhihi da'wati tamma zuwa karshen wannan addu'a sananniya sannan kuma mu roki Allah bukatun mu za kullun akalla ana kiran sallar nan so biyar so shida a kira wa asuba biyu a kira wa sauran salloli ɗaya ɗaya ranar juma'a ma wani wajen za a kira wa juma'a kiran sallah biyu to ya kamata mu dinga kulawa da yin wannan addu'a dan mu samu mu ma mu tsira Allah ubangiji ka sa mu dace wannan kenan sai Allah ya ƙara cewa qulubun yawma idhin wajifa qulubun wasu zakata yawma idhin a wannan wuni ranar alkiyama wajifa ai hiya fi khawfin shadid zukata suna cikin tsananin tashin hankali da tsoro da firgici kamar yadda Allah ya faɗa wani waje wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba wasu zukata a ranar suna cikin tsoro waɗanda suke suna cikin tashin hankali da wahala cikin sutul ghashiya kenan ko haka a wani waje Allah yake cewa wujuhun yawma idhin 'alaiha ghabara tarhaquha qatara cikin abasa menene qatara abin nan ka'aba damuwa da tension da stress wujuhun yawma idhin 'alaiha ghabara za a ga tashin hankali a fuskokin shine ghabara akwai mutum wanda ya shiga tashin hankali da kaga fuskar shi kasan baya cikin natsuwa tarhaquha qatara sannan damuwa ta riga ta danfare ma fuskokin saboda ba sa jin tsoro ba sa sa ran samun rahama kafirai ne da munafikai da masu tsananin laifuffuka saboda da zaran an busa kaho na biyu an tashe su to sun san cewa al'amari ya riga ya kwana musu sun san cewa bala'i ya riga ya riske su saboda fuskokin su za su zama yawa taswaddu wujuhun yawa tabayyaru wujuhun wa taswaddu wujuhun ranan da wasu zukata wasu fuskoki za su zama farare wasu kuma su yi baki kyar to su ne wannan fuskokin ko wujuhun yawma idhin basira ko tazunnu an yuf'ala biha faqira cikin kiyama faqira shine wato dahiyatu min al-amr al'amari mai wahala mai kunci na damuwa shi kuma basira shine fuska wadda take amurtike wujuhun yawma idhin basira wasu fuskoki a ranar alkiyama suna murtikewa tazunnu ai taiqanu wa ta'lam ba wai zato ba suna sana cewa a ranan za a yi mutsu mutsu da su Allah ka tsare mu daga waɗannan halaye shi sa Allah ya tafada ya ta ambatan su absaruha khashi'a haka irin khashi'ina min adh-dhull yanzuruna min tarfin khafi suna jin suna cikin kaskanci da damuwa suna cikin wulakanta saboda abin da suka gani na tashin hankali da abin da suke hange na jahannama duka waɗannan ayoyi suna fassara mana junansu fadan Allah qulubu yawma idhin wajifa wasu zukata a wannan rana suna cikin tsananin tashin hankali sakamakon kafirci tsananin tashin hankali sakamakon munafurci da zunubai ubangiji Allah ka tsare mu Allah ya ce absaruha khashi'a ko a fuskoki wato idan dunan su ko kuma ganin su shine absaruha khashi'a ganin su ya zama dan kadan idan su ya rena fata kenan sannan Allah yake cewa yaquluna a inna lamarduduna fil hafira yanzu wancan an tashi daga mashhad na kiyama an dawo bayani akan mashhad na duniya me suka yi ya ja musu wannan kaskancin suka zama qulubu yawma idhin wajifa absaruha khashi'a da gaskiya abinda suka yi shine a nan duniya yaquluna sun kasance a duniya suna cewa inna lamarduduna fil hafira, wato suna mamaki suna cewa wai mu din ne ake cewa wai da gaske za a mai da mu rayayyu bayan mu mutu, a inna wai yanzu mu din lamarduduna wai da gaske za a mai da mu fil hafira, za a sake mullin din jikin mu fil hafirati a cikin alhafira. Mai alhafira shine malamai suka ce hiyal ardu allati tuhfaru li quburihim, shine kasa wanda ake tonawa a mutun kabari, wato wadanda suke. Wannan aya tana mana hikayar abinda ya faru na ƙaryata lahira da kafirai suka yi a nan duniya, wanda ƙaryatawan shi ya ja Allah ya musu wannan azaba da ake ba mu labari da wannan kaskanci da suka shiga. Daga cikin abin da suke faɗa shine suna ƙaryata wato tashin alkiyama, suna cewa inna lamarduduna fil hafira, wai da gaske mu din ne za a ce wai za a dawo da jikunkunan mu fil hafirati. Alhafira anan ya zo da lafazi na ismul fa'il, alawazanul fa'il, amma ismul maf'ul ne, ai fil mahfurati, kamar yadda misali auraje Allah yake cewa mimma in dafiq, mimma in ay mimma in madfuqin, daga ruwa wanda yake dafiq to madfuqin ne. Allah yana ba mu labari anan laifin da suka yi, kamar yadda muka ambata a baya, yana daga cikin mafi girman laifi da mutum zai yi wa Allah shine ya karanta lahira. Karanta lahira babban laifi ne, shi yasa zaka ko da yaushe yana tare da kafirci shirka. Akasinsu kuma mafi girman ibadar da mutum zai yi ya zama ya samu salama shine imani da Allah da lahira. Allazina amanu wa amilu salati, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. So kuma kafirai kullum kafircinsu kin bautawa Allah da ƙaryata cewa akwai lahira. So da aka fara lissafin cikin zunubansu shine ƙaryata lahira, kamar yadda Allah ya ambata a wasu wurare. Wa qalu ai idza kunna idhaman wa rufatan, suka ce yanzu na idan mun zama bayan mun zama kasusuwa, wa rufatan da radaddagaggen jiki, shine rufat dan abin da zai saura, dan kashi can balli, dan wani lankwashashen kashi a ga wani a can a ga wani a can, shine rufat abinda idan da za a tona tsohon kabari kaga a dabi'ance ba za a ga gawo yadda aka saka ta a kabarin ba, amma babu mamaki a ga wasu ƴan gutsatsarin kasusuwa, to wannan shine rufat, kamar remnant kenan da ingilishi ko, to wai suna cewa a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamab'usuna khalqan jadida, ko shin wai yanzu nan in mun zama kashi radaddagagge sai kuma a ce wai za a dawo da mu sabuwar halitta? Bas yadda ba. Suka sake cewa waje a cikin suratul mu'minun, qalu a idza mitna wa kunna turaban wa idza ma inna lamab'usun laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl in hadha illa asatirul awwalin, suka ce suna ma Allah galatsi da ƙaryatawa, suka ce wai su ne ake wa alƙawari ana ce musu a idza mitna, idan mun mutu, wa kunna turaban mun zama ƙasa, wa idzaman da rago kasusuwa, a ina lama ba'uthu wai za a tashi mu, suka ce kai laqad wa'idna, an fadade ana mana wannan alƙawarin, nahnu wa aba'una min qabl, tun ba yau ba iyayenmu ma haka aka ce musu, sun mutu din gashi na yanzu ba ga su, kuma mun mutu kowa ma ya mutu yanzu ba ga wani ya tashi ba, ba haka mutane suke faɗa ba suna izgili, suka ce wai laqad wa'idna nahnu wa aba'una hadha min qabl, kawai sai suka ƙaryata gaba da in hadha illa asafirul awwal, wannan kawai labarai ne na da da na yanzu. Shi yasa saboda Allah ya tsayawa da mutane hujja a duniya sai da Allah ya bada samfurin ta da matattu. Qur'ani ya bada labari, Baqara kawai ta bada labarin kala biyar, bayan duk wa'azin da aka yi, bayan duk abin da annabawa suka kawo na bayani, bayan duk isharar da aka yi wa mutane, sai da Allah ya gwada mana aikace cewa an fa taɓa yi. wancan mai jaki aw kallabi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushin sai da Allah ya gwada mana aikata cewa gashi ne ya faru da shi wanzur ila al-ibami kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma aka ce mishi ga abincin ka nan lam yatasanna bai ma lalace ba yana nan yadda yake kaman ka aje abinci dan tsawon awa daya ka dawo ka ganshi da dumin shi a kula da komai aka kwatanta dan a gani aka kwatanta ma annabi ibrahim da yace arini kaifa tuhil mauta qala awlam tu'min Allah ya kwatanta aka kwatanta akan ita kanta sunan bakara din qul nadribu bi badia kazalika yuhillahu al-mauta haka wadancan alladhina kharaju min diyarihim ulufu hadar al-maut faqala lahum Allah mutu thumma ahyahu haka dai Allah ya danga kwatanta mana daya bayan daya labarin abin da ya fara aikace Allah ya kashe kuma ya tayar dan a gani a duniya kaman samfoti da yake sannan daga cikin annabawan Allah Allah ya zabi wani annabi kwaya daya ya bashi mu'jiza ta tada matatu dan dai a gani shine annabi Isa ohil mauta bi idni yana tada matatu idan mutun ya rasu annabi Isa Allah ya bashi daka zai ce mishi tashi kuma sai ya tashi kuma yayi an gani duk waɗannan saboda fa a gani ne dan kada mutane su ci gaba da ganin kamar fa ba da gaske bane domin Allah ya halci dan adam da gasgata abinda ya gani fiye da abinda ya ji labari gani ya kori ji ji bawo shi sai Allah ya gwada wa mutane su gani mu kuma al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba mu labarin abinda aka yi din kamar yadda ba mu labarin sauran annabawa da al'ummomi kuma ya ba da waɗannan labaran dalla dalla dan kullun a dinga karanta su mutane suna tunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kullun yana mana wa'azi ya dinga kulle wa'azin shi da waɗannan maganganun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu man kana yu'minu billahi wal akhir haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa'azi yana tuna mana waɗannan ka'idojin duk wanda yayi imani da Allah ranar kiyama yayi kaza ya bar kaza yayi kaza ya bar kaza saboda kullun ya dinga shiga cikin zakatun mu yanzu wannan juz'in na juz'u amma danna za ku san din labarin tashin alkiyama shine yake da nasibul asad shi yake da lion share na abin da yake ambata a cikin wannan gaba kuma sauran juz'an alqurani su ba su wofanta daga bayanin ba duk wannan yana nuna mana girman al'amarin da nauyin sa kuma da Allah yake cewa saqulat fis samawati wal ard magana ce mai nauyi a samai da ƙasa ta damu kowa kuma rana ce da take tafe kuma babu fashi wa sharnahum falam nughadir minhu ahada saboda jama'a kowa ya sake shiri ya sake damara kuma laraba suna cewa man mata fa ga duka mata kiyamatu duk wanda ya mutu shi kiyama shi ta tsaya ba wai sai ranan babban kiyaman ba daga zaran ka mutu to ka shiga sabon mataki na zuwa alkiyama ka shiga matakan alkiyama tun daga kabari da barzahu da zaman da za a yi har zuwa ran da za a busa kahodin ubangiji Allah ya samu mu cika da imani har ila yau a cikin suratul safat irin waɗannan ayoyin sun zo masu bayani akan wato ƙaryata wanda kafirai suke yi ga matashin alkiyama da yadda Allah ke mayan musu da zance inda Allah yake cewa wa qalu in hadha illa sirun ha sirun mubin aiza mitna wa kunna turaban wa idha mana ina lam fa'usun aw aba'un al-awwal qul na'am wa antum dakhil Allah yace wa qalu suna cewa in hadha illa sirrun mubin suka ce sam wannan labarin da yake da wannan qur'anin ba komai bane illa kawai bayyanannen bokanci haka kafare suka dinga karetawa duk annabin da yayi su mushi irin wannan rashin kirkin wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ce boka ce mahaukaci ba ba kwawo bane to sai suka ce ai wannan qur'ani da annabi yake karanta musu sihiri ne a fili wai ya za a ce ai idza mitna wa kunna turaban a ce wai in mun mutu mun zama ƙasa wa idhaman mun zama ƙasusuwa ai na lama ba uzuna ce za a tashe mu aw aba'un alawwal a ce har da ma iyayen mu Allah ya ce kul ka ce musu na'am kwarai kuwa za a tashe ku wa antum dakhiluna kuma za ku kaskanta rana ba kun yi kafirci ba za ku kaskanta Allah ya kyauta da ayoyi irin waɗannan suna nan da yawa akan shakalin wannan aya kamar da Allah ya ci gaba cewa idza kunna idaman nakhira a idza wasu malamai suna karanta shi da a idza kunna idaman nakhira kun ga ai waccan ayat ta farko da take kafin wannan ya kunna inna lamarduduna fil hafira ya zuda sigar tambaya to akwai malamai suka karanta shi da sigar tambaya a duka biyu aina lamarduduna fil hafira a idza kunna idaman nakhira kamar da muka karanta a karatun hafsu wasu kuma a inna lamab'usuna fil hafirati idza kunna idaman nakhira kaman ci gaba da labarin babu tambaya a wancan wasu kuma a ya kunna inna lamarduduna fil hafira a idza kunna idaman nakhira duk akwai wannan sigogin karatun kuma duk ma'anonin sanannu ne a gun malaman qira'at haka nan lafazin nakhira wasu na karantawa da nakhira da shu'ba da hamza da kisa'i duka suna karantawa ne da nakhira luga ne guda biyu kamar yadda farihin da farihi ne suke zuwa a idza kunna izaman nakhira shin yanzu idan mun zama izaman kasusuwa nakhira ko nakhira shine kashi wanda ya bushe ya zama kaman pipe ai kaga yanzu aka cire kashi a jikin gabar mutum ko gabar saniya zaka ga yana da dungulmi wajen watin gwiwa joint din shi ko sama da kasa kuma ciki akwai bargo haka yake ko to haka sai shi a kabari bayan lokaci in an fitar shi sai a ga wannan dungulmin ya narke gaba ɗaya babu shi can ma ya narke gaba ɗaya babu shi abin da ke cikin bargo tsakiyan kuma duka ya bi kasa saura kamar kara haka shine nakhira izaman baliya kuma yayi fari sol kama alli shine a idza kunna izaman nakhira ay izaman baliya qalu sai kafare suka ce tilka idan karratun khasira to ai kuwa wannan koman da ake cewa za a yi mana gaskiya ba zai yi ba to haka suka ce khasira ɗaya daga cikin fasara shikenan khasira suka ce ba zai yi ba fada kawai yake ko kuma khasira suka ce to aiko in har aka iya dawo da mu bayan mun mutu mun zama kashi ya dage to mun yi asara wato za a dawo da mu a wata duniya da ba mu san me ake ciki ba za a dawo da mu a wata duniya da ba mu da dukiyoyin da muke da su da ƴaƴa da jikoki duk da wani a cikinsu saboda tsabar ganganci cewa in an tashi alkiyama ma shi kawai zai ce ne in dai da gaske ne akwai aljanna to ƴaƴan shi su tare mai hanya dole su yashe saboda yana da ƴaƴa a duniya ƙarfafa wanda kowa ke jin tsoronsa a makka yake kawai zai ce su layi wasu su tare damo su tare da hagu duk wani wanda zai magana ko mala'ika ko waye kawai su tare mai har sai ya shiga aljanna in dai da aljanna la'uta yanna malam wa walada atsala algayb am ittakhadha inda arrahmani ahla wato jama'a kafiran da aka yi maka fa ba an jima ba ga irin su ba kafirai ne masu galatsi masu wauta allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijratan min as-samai kaga wannan ya daga cikin kafirai mafiya wauta da yace kai Allah in ma da gaske ne wannan abin da kai ku me kai ce to Allah in da gaske ne ka sa mu shiriya ka sa mu gane mu shiriya sai yace to kai mana ruwan kwaran kwatsa kawai mu gane da gaske ne kaga wannan bayan kafirci akwai tsabar rashin lissafi in ya tabbata gaskiya ne to me asarar kan kafu gaskiya ai da sai ka ce to Allah in dai da gaske ne abinda ka aiko Muhammadu din nan ya tabbata daga wurinka ne to ka kimsa mana imani mu bi amma sai ya ce fa amdara alaina jata min as-samai aw itna bi alaba ko kuma ai mana azabar da yake cewa zai alahiran tun anan duniya kai a mana ita mu gani to haka suke dinga yin wannan wautar shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa ba ƴar kadan ba saboda dangin shi ne ƴan uwansa ne na jini ƴan uwansa ne na dangantaka ƴan uwansa ne na surkutaka idan Allah yake ce masa falallaka baqin ala nafsika illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa zaka je ka sa bakin ciki har zai kashe ka zaka je ka hadi rai ka mutu saboda bakin ciki dan sun kin imani wannan ba akan ka yake ba kaje kai dai ka musu wa'azi kawai mu ne zamu biyar da su su yi imani ko ba su yi ba to da ka suka ce ai da kunna idaman nakhira shin idan mun kasance ga wanda suka karanta da istifhamin kenan shin idan mun kasance kasusuwa wanda suke sun riga sun lalace ko kuma idza kunna idaman nakhira sai zama adafi akan yaquluna a inna lamarduduna fil hasirati idza kunna idaman nakhira suna cewa shin da gaske ne za a dawo da mu a sake hada halitta mu da gaskin kabarin mu bayan mun kasance kasusuwa wanda suke fafafu wadanda sun lalace Allah yace suka ce qalu tilka idan karratun khasira suka ce lalle wannan ku komawa ce wanda take khasira wanda ba za ta yi ba ko kuma komawa ce wanda take da matsala ina ga bari mu dakata akan wannan ayar in mun so mu tashi akan ta qalu tilka idan karratun khasira saboda dan ba kan ta ba ko na'am to mun ma wuce ya wanda ka karanta ba karanta da yawa ba ko mun tafi da yawa lokacin yayi dama ko to bari mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan fadan Allah qalu tilka idan karratun khasira wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله